This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi, 6 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Zara, wani harin Isra'ila a wani masallaci a zirin Gaza ya kashe akalla mutum 19. Rasha ta kai wani farmaki Ukraine cikin dare da jirage marasa matuka samfurin Shahid guda 87 wanda ya sanadiyar kashe wani mutum guda. Sannan ƴan kasar Tunisia suna kada kuri'a a zaben shugaban kasar a ranar Lahadi, inda ake kyautata zaton cewa shugaban na yanzu Kais Said ne zai yi tazarce a wa'adi na biyu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, bayan cece kucen da aka yi ta samu akan kudaden tallafi, gwamnatin jihar Borno ta fara tantance da raba kudaden ga adadin waɗanda iftilayen ambaliyar ruwa ya barnata wa gidajensu.
Wanda ruwa ya shiga gidansu ba na kaɗan ne ya yi, za mu tabbatar cewa za a ba shi 100,000 da abinci da barko da tabarma. Amma ina wanda daki shi ɗaya ya rushe, ko 2 bedroom, ko 3 bedroom, ko 4 bedroom, za mu yi amma shi 300,000
Muna tafe da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafe da shirin dandalin ƴan jarida tare da Suleiman Munbarma daga Nijar, inda a yau shirin zai mai da hankali kan dokar hana shiga birnin Yamai da amalankin ciyar dabbobi da itacen girki saboda abin da hukumomi suka kira rigakafin daƙile yunkurin shigar da makamai da miyagun ƙwayoyi. Sannan muna tafe da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an Falastini sun ce wani farmakin da Isra'ila ta kai wani masallaci a zirin Gaza ya kashe akalla mutum 19. A wani bangaren kuma, Isra'ila ta ci gaba da zafafa hare-harenta a arewacin Gaza da kudancin Beirut a ranar Lahadi, yayin da take fadada yakinta da kungiyoyi masu kawance da Iran a fadin yankin. Har yanzu Isra'ila tana fafatawa da Hamas a Gaza, shekara ɗaya bayan harin bazatar da Hamas ta kai Isra'ila. Sannan ta fara wani sabon yaki da Hezbollah a Beirut, wacce take ta musayar wuta da Isra'ila tun bayan fara yakin Gaza. Isra'ila ta lashi takwabin kaiwa Iran din kanta farmaki bayan da Tehran ta kai mata harin makamai masu linzami masu cin dogon zango a makon da ya gabata. Mutum ɗaya ya mutu bayan da dakarun Rasha suka kai farmaki Ukraine cikin dare da jirage marasa matuka samfurin Shahid guda 87 da mabambantan makamai masu linzami, a cewar jami'ai a ranar Lahadi. An kashe wani mutum mai shekaru 49 a yankin Kharkiv, bayan da wani jirgi mara matuki ya afka motarsa, a cewar gwamnan yankin Ole Sani Hubov. Wani bututun iskar gas ya lalace, sannan an banka wuta a wani ɗakin ajiya a birnin Odessa, kamar yadda jami'an Ukraine suka ruwaito. Wannan barin wutar na zuwa ne wuni ɗaya bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa zai gabatar da shirin da zai kai shi ga samun nasara a wurin taron kasashen kungiyar Ramstein masu saidawa Ukraine da makamai a ranar 12 ga watan Oktoba. ‘Yan kasar Tunisia suna kada kuri'a a zaben shugaban kasa a ranar Lahadi, inda ake sa ran cewa shugaban na yanzu Kais Said ne zai yi nasarar tazarce a wa'adi na biyu na tsawon shekaru biyar, yayin da manyan masu sukar shi suke tsare a gidan kaso. Shekaru uku bayan da Said ya karbe iko a kasar, ana kyautata zaton cewa zaben zai karya kashin bayan demokradiyya a Tunisia, wacce take gwajin aiki da tsarin demokradiyya. sama da shekaru 10 kasar arewacin Afirka wacce take alfahari da kanta a matsayin inda aka fara zanga-zangar adawa da mulkin kama karya da aka fi sani da Arab Spring. Hukumar zaben kasar ISIE ta ce akalla mutane miliyan 9.7 ne ake sa ran za su fito kada ƙuri'a a zaben, sannan akalla kaso 47 cikin su masu tsakanin shekaru 36 zuwa 60 ne. A wani rumfan zabe a yankin tsakiyar Tunisia, wani rukunin mutane da galibi maza ne masu manyan shekaru sun yi layi suna jira su kada ƙuri'a. Nuri Masmudi, mai shekaru 69, ya ce na fito na nuna goyon baya na ga Kais Said ne, duk iyalena za su zabe shi. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, madalla an jima kaɗan, Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Biyo bayan cece ku ce akan tallafin kuɗaɗe domin tallafa waɗanda ibtilayin ambaliyar ruwa ya shafa a birnin Maiduguri daga gwamnatoci, ƙungiyoyi da dai sauransu. Yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta fara raba kuɗaɗe tare da tantance adadin mutanen da ruwa ya ɓarnata wa gidajensu. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Mustafa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayan ibtilai ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri, gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Azulum ya kaddamar da rabon kuɗaɗe da kayan abinci ga mutanen da ambaliyar ruwa ya shafa don gina gidajensu da ambaliyar ruwa ya rusa. A jawabinsa yayin kaddamar da rabon kuɗin, gwamna Baba Gana Umar Azulum ya ce za a bi gida-gida a duba yadda ruwan ya yi ɓarna, inda ya ce kuɗin da za a bada ya danganta da irin yadda ruwan ya yi ɓarna, inda ya ce za a iya ba wa mutum daga kan 100,000 zuwa sama har zuwa 500,000 zuwa sama.
Duk wanda ruwa ya shiga gidansu ba na kaɗan ne ya yi, za mu tabbatar cewa za a ba shi 100,000 da abinci da barko da tabarma. Amma ina wanda daki shi ɗaya rushe ko 2-bedroom ko 3-bedroom ko 4-bedroom, za mu yi ba shi 300,000 ko miliyan ɗaya daidai yadda abin ya shafe shi. Amma kama ku tuna wannan abin ba ba gina wa za mu ba, za mu ba da abin da za mu yi mu ba da, kuma har yanzu muna tsammani za mu samu taimako daga gaza ta tarayya. Tunan niyyar mu mai kyau ne, kuma mun tabbatar insha Allah za mu samu hanyar da za mu taimake ku. Akwai kungiyar Turawa da ana cewa United Nations One Food Program, sun ba mu agajin abinci wanda zai samu mutane 40,000 da kuma kudin da za su ba mutane 18,000. Akwai wasu UNHCR su ma sun kawo da tabarma 15,000 da gorgo 15,000 da kuma gidan sauro 15,000.
Wasu da suka samu tallafin kuɗi da kayan abinci sun bayyana farin cikinsu.
Wannan sai dai mu ce muna godiya ga Allah, mun gode ma gwamnatin Borno, Nigeria da United Nations gaba ɗaya bisa wannan tallafi da suka ba mu, saboda ba zabatan mu mun riga mun fawwala wa Allah akan wannan iftila'i da muka tsinci kanmu da shi, ba mai fidda mu sai wanda ya halicce mu.
Wanda suka kawo taimako daga jihohi cikin Nigeria da har wajenta, duka muna musu fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi abinda suka kawo mana dinnan. Mun gode, mun gode.
Ala darajan za Allah hasu askin yana andiya Simona Bangin ya yi lori kan bute askirin yana wallahi.
Mun gode azumi. Allah ya mishi albarka. Allah ya saka mishi alheri.
Ruwa ya ci gida alhamdulillah, gwamna ya mana taimako, ko da kowa da kowa alhamdulillah mun gode musu taimako, sun yi mana iya gogori.
A zantawansa da manema labarai bayan kaddamar da rabon tallafin kuɗi a unguwar Limanti, gwamna Baba Gana Umar Azulum ya ce dole ne su kafa doka da zai bincike waɗanda za a ba wa tallafin, tare da hukunta mutane idan ba su yi daidai ba a yayin karɓan kuɗin.
Yau mun zo mun raba agajin nan a wannan unguwar Limanti. Mutane su yi mana hakuri, insha Allah za mu yi kokari mu tabbatar cewa mun sauya ta yadda muke. A nan gaba kada za mu yi mu fara ko unguwanni uku a lokaci ɗaya. Abubuwa da yana yi muna yi don saboda yana ɗaukar lokacin ba wani abu ba, don saboda muna so mu tantance face sai wanda wannan abin ya shafe shi zai samu. Ba zai yiwu mace ta samu, mijinci ta samu ba, yaro ya samu, baba ya samu, face sai kai kuma baban yaron yana da aure. Duk wanda mun kama shi ko mun biya kuɗi a account nashi, ku yi mana haka insha Allah ba za mu bar shi ba, za mu daure shi. Duk kuɗin da muka samu na wani har ila yau ba wuce biliyan 11 ba. Na unguwan kadai yanzu muna ba da fiye da biliyan 1.
Gwamnan ya ce mutane sun yi gine-gine akan hanyar ruwa wadda shine ya janyo ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri.
Babban dalilin da ya sa mutane wannan tana shine rashin jin mutane sun zo sun gina cikin kogin babban. Da ba gina cikin wannan kogin ba, wallahi tallahi gari na babu da. Don saboda haka ba za mu bar ruwan su su sake zuwa su gina cikin wannan kogin. Wanda gidansu bai rushe ba, masara cikin kogin su ma za mu ba za mu yarda ran ankam dubban mutane su rasa rayuka su dukiyar su akan mutane karila wanda ba su wuce $1,000 ba saboda aka gwamnati zai tashi sai sa doka kuma zamu yi adalci
ambaliyar ruwa dai ya janyo asarar rayuka da ma dukiyoyi tare da rusa gidaje da dama karshen rahoton kenan Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri
to madalla a gaida Ibrahim Mustafa Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar sadarwa a Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
‘Yan sanda sun harba hayaki mai sa hawaye tare da feshin ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar tashin hankali a birnin Roma. Yayin da dubun dubatan masu zanga-zangar goyon bayan Falastino suka bazu a kan tituna a biranen kasashen Turai da wasu wurare a fadin duniya suna kira da a tsagaita wuta a daidai sa'ar da harin da Hamas ta kai Isra'ila ya kusan cika shekara daya jami'an tsaro a kasashe da dama sun yi gargadi a game da ƙarin hadari a manyan burane a ranar Asabar yayin da rikici yake dada ruruwa a gabas ta tsakiya lamarin da ka iya haddasa kai sabbin harare a Turai ko kuma masu zanga-zangar su ta da hankali a birnin London dubun dubatan mutane sun yi zanga-zanga duk da kasancewa an baza ƴan sanda da dama akan tituna an kasance cikin zaman dardar yayin da masu zanga-zangar goyon bayan Palestino da masu goyon bayan Isra'ila dauke da tutan Isra'ila suka ratsa tsakanin juna ‘Yan sanda sun ce akalla sun kama mutane 17.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ba sauraron mu ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku shin kuna neman labarai da dimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na murya Amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka alamar karawa 1 wato +1 sai ku saka 202-445-6389 zan sake maimaita lambar alamar karawa 1-202-445-6389 kada ku bari a bar ku a baya sashen Hausa na murya Amurka duniya
Kada dai abanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka akwai da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na VOA Hausa ko sashen hausa.com yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin yan jarida
Masauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin yan jarida na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma tare da ni yanzu haka akwai Ibrahim Kantama dan jarida a gidan talabijin na Tambara TV mai zaman kansa da kuma Hamisu Abdullahi dan jarida a gidan talabijin Bonfere mai zaman kansa shugaban Web TV muryar Niger barkaku da zuwa malamai
yauwa san barka ka da Allah
to labari na farko da zamu zanta akan sa a wannan mako shine cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun hana masu amalan kenciyawa da itacen girki shiga birnin Yamai a ci gaba da karfafa matakan tsaro a bisa la'akari da halin da ake ciki a kasashe makwabta irin su Burkina Faso da Mali, inda a bayan nan ƴan ta'adda suka kai wani farmaki ba mako, kuma an yi nasarar dakile makamancin wannan hari a birnin Wagadugu. Hamisu, bari mu fara da kai. Shin me zaka ce game da wannan mataki, wannan sabon roka?
Wannan mataki dai muna kallon shi abinda ake ce ma mai daki shi ya san inda yake mayoyo. Idan ka dauko maganar tsaro, abu ne da ya shahi gwamnati da jami'an tsaro wanda suke kula da shi. To su za su iya gane lalle ga irin abubuwan da muke fama da su, ga inda matsaloli suke shigo mana, sannan ga abin da ke mana barazana, da haka dole su dauki matakai dangane da abu. To za a iya cewa waɗannan masu amalankin ko tarkuna suna shigowa a cikin birnin nan kusan a kowane lokaci suna hita. Idan jami'an tsaro su lura za a iya amfani da su, ko kuma wannan hanyar a shigo da waɗansu makamai, mataki ne wanda za a yi na'am da shi, za a ce abu daidai ne, zai iya yaƙi da ababen da 'yan ƙasa suka daɗe suna son wato su samu tsaro a cikin ƙasar.
Kana ganin kenan matakin yayi daidai ko?
Matakin yayi daidai, saboda zai taimaka ma su jami'an tsaron wurin kokarin gane shiga da fice, su wa suke shigowa, wa ke hita. Saboda in aka ce a da antarwa ne ciya, a ni kaya ne na kawo, ciyawa ce na kawo, itace ne na kawo, alhali a cikin su masu waccan manufar za su iya labewa da wannan, su ma su shiga wannan. Kuma za mu cewa sojoji su ƙara ƙaimi akan irin waɗannan matakan.
Ibrahim, kai ya kai kake wace irin fasara kake yi wa shi wannan mataki? Kana ganin lalle yana da fa'ida?
To gaskiya ta gamu ta rabu lalle. In an ka ce magana tsaro ta ƙasa, to dole ne a maida hankali a kanta domin tsare al'umma da dukiyoyinsu. Amma kuma in an ka duba wani bangare, gwamnati ya dan yi dauki dokar da ƙarfi. Menene daukan dokar da ƙarfi? Su ma masu aikin ciyawa nan sana'a ce suke, da ita ne suke ci da iyalansu. Ba a yi la'akari da wannan aikin ba, kai tsaye ne aka dauki doka akai. Mu ba wai muna goyen bayan a bar su shigo bane. To amma shi da aka hana shi shigo, yaya zai yi ci abinci kenan? Wannan duk wannan tambaya ce da ba da ansa ta bayan su.
Kamar ana cewa matakin a ɗaya gefe yana hangen kafa wasu cibiyoyi a kewayen birnin Yamai, inda nan ne za su koma kasuwannin ciyawa da itacen girki.
Yawwa, inda hukumar har tana ɗaukan wannan doka, sai ta yi wannan kasuwar ta masu ciyawa da itacen girki da komi da komi ba sa shigowa cikin gari, da kowa ya taso can zai ji. To kai tsaye da ta yi wannan kasuwar, suna iya ɗaukan hannu wannan doka a hannu. Amma haka katsam, akwai wanda duk ranar duniya kamar kwana biyu zuwa uku sai ya shigo birnin Yamai da ciyawa ko da ice ya saida ya je ya ciyar da iyalin shi. To sai aka ce daga yau kar ka ƙara sayarwa. Ba a bashi wata hanyar da zai bi ba ya samu abin da zai ci. Shin nan ma wani ƙari ne na dunguza mutum ya je ya aikin asha? Ni shi na gani ba wai ina ƙalubalance su bane akan hanawar, amma hanyoyin da ya kamata abu na a hana su ne ba su dace ba. In aka yi kasuwar a bakin gari, can gefen gari kafin a shigo, in sai a ce to kowa duk wanda ya zo da ciyawar shi kar ya kuskure ya shigo gari, ya tsaya ga kasuwa can da aka ware saboda su, kar mutum ya shigo cikin gari. Duk wanda aka ganshi a cikin gari yanzu kan ya taka doka, sai a hukunta shi. Amma ba a baka wuri ba, kuma a shekar ka zamana, kaga akwai matsala.
Damina da ruwa da iska bai hana na aikin jarida, sanyi bazara da ra'aniya.
To barkamu da sake dawowa a cikin wannan shiri na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Labari na biyu da za mu fayyace shirin na yau shine cewa malaman makaranta wani haɗin gwiwa na ƙungiyoyinsu daban-daban sun buƙaci hukumomi na jamhuriyar Niger su farka daga barci dangane da wasu jerin buƙatu da suka daɗe suna buƙatar ganin an shafe musu hawaye a kai. Kuma wannan na wakana a wani lokacin da ake shirye-shiryen komawa kan aji a ƙarshen watan nan na Oktoba, wanda ma ana ganin a bana an yi jinkiri saboda dalilai masu nasaba da ambaliyar ruwa. Shin Hamisu, ya kake ganin wannan sabon al'amari da za a iya cewa ko kuma wannan kikkika da ke shirin tashi a tsakanin malaman makaranta a karkashin inuwar kungiya ko gamayyar da suka kira dynamic da a ɗaya gefe gwamnati?
Wato dai tun da dadewa abu ɗaya ake ta yi a ƙasar nan, kullum sai malamin ko makaranta ya koka da cewa ba a biya mai bukata kaza ko ana fama da matsala kaza ko ba a biya albashin shi ba, an kasa samun shin suwa za su magance wannan matsala. Da aka zo aka yi juyin mulki, lalle malaman makarantun sun dan tsagaita wuta ganin lura da irin halin da ake ciki, wanda sun sha fadi a cikin sanarwoyi da yawa ma su da kansu. Suka dan jira ita gwamnatin ta dan wartsake ta zamlu da kyau ta ƙara gane ina ta nufa don ta tallafi ɓangaren fannin ilimin. Sai ga shi yanzu kwatsam sun hito sun yi taron manema labarai, sun hido sanarwa da kiraye-kiraye da koke-koken da suke da shi. To abin da muke cewa lalle abu ne mai kyau su hito su gwada irin abin da suke ciki don ita gwamnatin ta ji kukansu a ɗauki mataki, saboda malaman makaranta su ne iyaye na farko ko kuma su ne suke gina al'umma, saboda duk wanda ya zan wani abu yake shugabanci ta dalilin malaman makaranta ne. Da haka kenan abu ne wanda ya kamata a ce ita gwamnatin ta wannan sojojin ta kula da su malaman makarantar, ta saurari irin ababen da suke korafi a kai, saboda kar aje ɗan makaranta su koma makaranta yau karatu gobe ba karatu, saboda su ba a biya musu haƙƙinsu ba, kuma sai da ruwan ciki ake iya jan ruwan cikin rijiya. Kenan abin da muke cewa ita gwamnati ta zauna da su malaman ta ji menene matsalolinsu, ta ina za a bi kuma a gyara, saboda inda za a saki gina kasar ana da bukatar ma'ilmanta. To in ana ku bukatar ma'ilmanta, dole sai masu ba da ilimin an ba su kayan aiki, an kula da su, an sa su cikin abin da ake cewa condition.
Ibrahim, abinda malaman nan suka ce sun fi bukatar ganin an gaggauta magance ko kuma matsalolin da suke ganin ya kamata a gaggauta magance musu shine cewa suna bukatar daga cikin malaman kwantaragi a maida su ma'aikata na dindindin, sannan akwai wasu kudaden allowance da suka ce idan aka yi haka akan ba duka ma'aikata na fannoni daban-daban, amma su malamai ana jan kafa wajen a ba su wannan abin da suke ganin haƙƙi ne da dokokin ƙasa suka yi tanadi. Shin me kake ganin zai iya biyo bayan wannan al'amari?
Malam Sule, ai ina gani wannan kungiyoyi na kwadago wanda bangaren harkar karantarwa sun yi ma babbar hikima zance. Menene hikimarsu? Sai da suka bari lokacin komawa makaranta yayi suka huddo ma gwamnati wannan sanarwa ko kuma jin kunne ko kuma a tilasta mishi ma, saboda sun gani lokacin da aka yi juyin mulki kamar yadda dan wani ya ce, haka nan ne kowa yayi bakin kokarin shi na kawo tashi gudunmuwa domin a gani kasar ta fita daga cikin wannan kangi. Kuma malaman makaranta suna ɗaya daga cikin waɗannan, tunda aka yi wannan juyin mulki suka shiga lakon sun tsaya kuma aka samu sakamakon karatu mai kyau a ƙarshen shekara. To yanzu akwai ƙungiyoyi, akwai wasu ma'aikatu daban-daban wanda ba na karantarwa ba sun yi koke-koke, kuma dukkan gwamnati ya shaye musu hawaye, su basu taɓa yi ba, sai yanzu da suka zaɓi daidai lokacin da gashi gobe za a je. To amma ga namu kuka, abu guda ne kamata gwamnati ta yi, ta tuna da ƙoƙarin da su suka yi, sun ba da kai da fata a karantarwa karatu da shekara ta wuce kuma aka samu kyakkyawan sakamako. To wannan karo har da suka kawo suka yi wannan tagwaman jaki, ba a ce duka gaba ɗaya abinda suka zo da shi sai an biya ba, a'a, amma dai ko da kashi 80 ne cikin 100 'yan kwantaragin nan da suke kuka a kansu na sa su aiki dindindin shekara 15-16 suna kwantaragi, dan ya zo ya ce to yau da Allah ni ma a rubuta ni a wannan girgamkin babba, ina lahin shi.
To amma kana ganin ita gwamnati tana da kudaden da za ta dauki nauyin duka waɗannan abubuwa?
Gwamnati kware ko ainihin ba talaka bace, Niger tana iya daukan ai shekarar da an kai wannan shekara guda da muka yi cikin wanda kowace kasashe masu tallafa suka juya mana baya. A nan kasar ake samun kuɗi, ake biyan ma'aikata, har da ma'aikata da aka tattaro bayan kudeta za a iya cewa na wucin gadi da suka shiga cikin wannan gwamnatin, ai biyan su ake. shi malamin makaranta inda za a bi gaskiya a duniya sun za a fara biyan ma'aikata to shi malamin makaranta shine na farko safin gaba da ya kamata a ci
to badalla nan zamu dakatar da wannan shiri da ya tantauna akan wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka wakana a jamhuriyar Niger a mako mai shirin karewa a madadin bakin mu Neo Ibrahim Kantama da Hamisu Abdullahi ni sule mumuni barma da duka baka aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai wani shikon assalamu alaikum
san goma ko cin mutun yiki ba shi saurayin na dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada ba damina da
to an gaishe ka yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau ya fito daga Shehu Adamu Rajau. Yace gaskiya dai akwai ban haushi a Najeriya. A cewar dan bindiga ya tura account number a tura masa kudin fansa. Kuma ga duk wani bayani da ya shafe shi amma babu abin da zai biyo baya. Amma sai kaga barawon agwagwa a kurkuku. Allah ya kyauta. Wannan kuma sakon ya fito ne daga Sani mai lange-lange Elwaya wuri. Yace muna marhaban da sabon tsarin gwamnatin Saudiya a game da aikin haji, inda ta tsara cewa daga shekara mai zuwa kamfanonin kasar ne za su dauki nauyin samar wa mahajjata gidajen da za su zauna da kuma abinci. Tabbas wannan tsari ne mai kyau, ganin yadda mahajjatan ke shan wahala wajen samun ingantattun gidaje da abinci. Da fatan Allah ya sa a cimma nasara. Wannan kuma sakon yace da Allah ku bani dama domin na yi kira ga gwamnatin jihar Difa da kuma dukkan masu hannu da shuni da cewa dan Allah su yunkura su kai agajin gaggawa ga al'umar garin Tumur dake jihar Difa a bisa faruwar fashewar kogi wanda ya haddasa mummunar ambaliyar ruwa tare da cin gidaje da ma kasuwar garin. Allah ya sa kira na ya je ga inda ya dace. Sako daga Sama'ila Agnes Malam Fituri mazaunin jihar Difa a jamhuriyar Niger. Sakon haɗin gwiwa daga Alhaji Umar Foeba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce fatan alheri VOA Hausa. Yunkurin masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaro a yankin Sahel na bukatar haɗin kai ga dukkan ƙasashen domin daƙile rashin tsaro da ke ci gaba da ta'azzara a yankin. Tabbas abu ne wanda ya cancanta. Sako na ƙarshe kuma ya fito daga Abuba Mai Gora Gashuwa. Yace to gaskiya sun ce ana demokradiyya a Najeriya amma ni kan banga alama ba. Domin duk wata hanya na tausaya talaka a rufe yake. Ni shawara ce nake bawa 'yan Najeriya. Dan Allah dan Annabi idan lokacin zabe ya zo ku daina karɓar taliya ko kuɗi ko sabulu. Wallahi zubar da mutunci ne da kima. Ku yi karatun tanitsu ku zabi wanda zai taimake ku kada a bi kwaɗayi domin za a sauka a tashar wulaƙanci. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To zara a takaice. Jami'an Filistini sun ce wani farmakin da Isra'ila ta kai wani masallaci a zirin Gaza ya kashe akalla mutane 19. A wani bangaren kuma Isra'ila ta ci gaba da zafafa hare-harenta a arewaci da kudancin Beirut a ranar Lahadi, yayin da take fadada yakinta da kungiyoyi masu kawance da Iran a fadin yankin. Mutum ɗaya ya mutu bayan da dakarun Rasha suka kai farmaki Ukraine cikin dare da jirage marasa matuka samfurin shahid guda 87 da mabambantan makamai masu linzami a cewar jami'ai a ranar Lahadi. An kashe wani mutum mai shekaru 49 a yankin Kharkiv bayan da wani jirgi mara matuki ya afka motarsa a cewar gwamnan yankin Ole Sanahubov. 'Yan kasar Tunisia suna kada kuri'a a zaben shugaban kasa a ranar Lahadi, inda ake sa ran cewa shugaban na yanzu Kais Said ne zai yi nasarar tazarci a wa'adi na biyu na shekaru tsawon shekaru 5 yayin da manyan masu sukar shi suke tsare a gidan kaso. Shekaru uku bayan da Kais Said ya karbe iko a kasar, ana kyautata zaton cewa zaben zai kawo wato zaben zai karye kashin bayan demokradiyya a Tunisia, wacce take gwajin aiki da tsarin demokradiyya. 'Yan sanda sun harba hayaki mai sa hawayen da feshin ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar tashin hankali a birnin Roma, yayin da dubun dubatan masu zanga-zangar goyon bayan Filistini suka bazu akan tituna a biranen kasashen Turai da wasu wurare a fadin duniya. Suna kira da a tsagaita wuta a daidai sa'ar da harin da Hamas ta kai Isra'ila ya kusan cika shekara daya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wanda ya daidai da 8:30 agogon Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin abokiyar aiki na da ta kiya ni gabatar da shirin, Aisha Ma'azu, da wadda ta bada umarni wato Fiona wa Mainan Dudu da injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Amina Fage take muku fatan alheri daga Washington DC, the Angel of Peace.